الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله صوبه. قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن انكثوا فذهب ثم رجع على جلده أثر الماء.
أنا موفى وندى ya kasance a muke yin sa a yau 21 ga watan Muharram, wanda ya dace da 8 ga watan 2 tara ga watan 2. Qala al-Imam Malik yace babu i'adati al-junub bis-salah wa ghasluhu idha i'adatu al-junub bis-salah wa ghasluhu idha salla wa lam yadhkur وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ. wannan babin yana magana akan me janaba ya sake yin sallar sa kuma yayi wanka idan yayi salla alhali bai tuna cewa yana da janaba ba, wato in yayi salla yana mai manta janabarsa. وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ, da kuma wankewarsa ga tufarsa. Wato wannan akwai matsala, akwai abubuwa guda biyu. Na farko, yin sallar mai janaba ya salla da janabar a jikinsa a habisa halin mantuwa, ya zai yi da wannan sallar tasa. Sannan matsala ta biyu, idan janabar ta kasance a jikin mutum, wato mani, zai wanke tufarsa ko ba zai wanke tufarsa ba? Wato ma'ana, menene hukuncin mani? Ɗahiri ne ko kuwa najasa ne da wajibi a wanke shi? Abubuwa guda biyu. Bayan Imam Malik ya kawo mana menene ma'anar janaba, wato me yake sanya mutum ya cuɗanyi da hukuncin janaba, sannan kuma ya bayanin yadda ake yin wankan janaba, ya kawo hadisai da suke bayanin yadda ake yin wankan tsarki daga janaba, sannan da ladabin, da kuma irin ladabin da ake so wanda yake da janaba a jikinsa ya yi na yin alwala kafin ya bacci idan ba zai sami yin wanka ba. To sai kuma haddathani Yahya an Malik an Isma'il ibn Abi Hakim anna Ata'a ibn Yasar. Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga malaminsa Isma'il ibn Abi Hakim al-Qurashi al-Madani, ɗaya daga cikin malaman Imam Malik da ya yi riwaya daga wajen manya-manyan tabi'ai irin su Sa'id ibn al-Musayyab da sauransu. Amintacce ne wanda abin nan yana daga cikin waɗanda Sayyidina Umar ibn Abdulaziz ya sanya shi wato gwamnansa a Madina. Yarwaito daga Ata'a ibn Yasar al-Hilali baran Maimuna bintul Harith. Maimuna zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mu'minin, tana da barori guda hudu wanda kowannen su ya zamanto malami, duk kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Da Sulaiman ibn Yasar shine biya fi su ilimi, shine faqihi, biya fi su ilimi. Da shi Ata'a ibn Yasar shi kuma biya fi su yawan hadisi, biya fi su tara hadisi, ya fi su adadin hadisai, malamin hadisi ne. Shi kuma Sulaiman ibn Yasar malamin hadisi ne ko malamin fiqhu ne, dan yana daga cikin fuqaha ussaba. Sannan Abdullah ibn Yasar da Abdul Malik ibn Yasar, dukkanin su malamai ne amma su ba su da yawan hadisai. Barori ne na Maimuna ta yanta su baki daya, kuma dukkanin suka zama to bijiman malamai. Haka malaman da suke, ba ƴaƴan su kawai ba, hatta barori da suke gidansu su ma malamai suke zama. Sabanin malaman baya wannan zamanin sai ga mutum ya zama malami amma ƴaƴansa ba abin da suka sani, ballantana barori. To a magabata su ba haka suke ba, su gabaki daya duk gidan sai a zamanto karatun ake yi. Kuma wani ya daga cikin kyakkyawan tarbiya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin waɗanda abin nan, daga cikin waɗanda yake za a ba su ladan su sau biyu, mutum da yake da baiwa sai ya ladabtar da ita, ya koya mata ilimi ta zamanto malama mai tarbiya, sannan ya yanta ta ya aure ta. To amma ba a kyale mutum kana mutane sun zo sun zauna tare da kai ba, bayan kai ka sani kana ganin ko gyara musu sallah ba za ka yi ba, fafiya ba za ka yi ba. Wannan idan mutum ya haka akwai tozarta amana. To amma al'adar magabata shine irin wannan na maimuna, kaga daga cikin natijan wannan shine aka samu wa'annan bujiman malamai suka zamanto dukkaninsu sun reno a hannunta radiyallahu anha wa arda'aha. Ata ibn Yasar ya ruwaito yace akhbarahu, ya bama Isma'il ibn Abi Hakim labari, anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama kabbara fi salatin min as-salawat, cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yayi kabbarar ihrami a cikin sallah daga cikin salloli, wato ya tsaya hayye kabbara, thumma ashara ilayhim bi yadihi anim kuthu, sannan sai ya nuna musu da hannunsa, ya jiyo wajen mamu ya nuna ma mamu ku saurara ku dakata. Fa zahaba, sai ya tafi gida, thumma raja'a wa ala jildihi atharul ma, sannan ya dawo ga alamar ruwa nan a jikin fatarsa, wato yayi wanka. A wannan riwayar an ce har yayi kabbara. Haka Ata ibn Yasar ba sahabi bane, saboda haka dole gaya masa kissan nan ake bai halarce ta ba. Wannan shi ake ce ma mursal, hadisi ne mursal, hadisin yanda Bukhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi, amma ba daga irin wannan isnadin na Imam Malik ba, sun ruwaito shi daga hadisin Abi Huraira sahibu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Riwayar Abu Huraira ta saba wannan riwaya. Ita riwayar Abu Huraira cewa ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya tsaya a wurin sallarsa, aka daidaita sahu, bayan an daidaita sahu kafin ya kabbara, haka riwayar Muslim tace, kafin ya kabbara sai ya tuna cewa yana da janaba, sai ya ce musu ishara, makanakum, ku lizimci wurarenku, ku tsaya ku zo, sannan sai ya je gida ya yi wanka, sannan ya dawo, sannan sai ya kabbara, suka yi kabbara aka yi sallah asuba, suka jira shi. To kaga ita wannan riwaya ta Abu Huraira ba ta da iskali, tunda ba ta da sallar ba, ko ba haka ba? Amma wannan riwayar ta Imam Malik haffa an ta da sallakin Sahihul Bukhari, saboda haka da ita za a yi aiki, cewa hakikatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi kabbara ba. Yanzu idan ka dauki cewa waqi'ar sau daya aka yi, wadansu kuma malamai suka ce a duk riwayoyin sun inganta, sau biyu aka yi, wata ran da ya zo an yi kabbara, wataran kuma da ya zo bai yi kabbarar ba ya fara sallah. Me yasa take da mushkila idan aka ce ya yi kabbara sannan aka tada sallah? Domin zai zamanto cewa kenan kabbararsa sallallahu alaihi wa sallam da ya fita ya je wanka, kaga ta rushe, tunda sallar tasa da ya fara, tunda yana da janaba ba ta inganta ba, tunda almanzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yaqbalu salata bi ghayri tahur, Allah baya karɓar sallah in babu sarki, in baka da tsarki sawa'un bisa mantuwa ko bisa kuskure sallar ka ba tai ba, sai ka sake sallah. Saboda haka wannan sallar da aka yi kabbara akan ta ta riga ta ɓaci. To idan kuma ya dawo ya zo ya shiga cikin sallah, su kuma ba su yi sallama ba, suka ci gaba da binsa, suka gina akan wannan, kaga nan wajen me ya faru kenan? Mamu ya riga liman shiga sallah. To wanda yake kuma wannan jumhurin malamai ba su abin nan suna bata irin wannan sallar, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ja'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fa kabbiru, an sanya liman ne dan ai koyi da shi, in ya kabbara ku kabbara. Dan haka ne Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma wanda yake shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamai kamar Ibn Rajab cewa suka yi wannan hadisin da yazo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara a ko dai ai fassara shi da cewa yayi niyyar kabbara, yayi niyyar yin kabbara amma bai riga yayi kabbara ba, tunda idan bai yi kabbara ba babu iskali, yazo ya tsaya a sahu, an daina sahu kafin ya kabbara, yace ku saurara, yaje yayi alwala sannan ya dawo, aka zo aka yi sallah, kaga wannan babu wani iskali a cikin wannan. Amma inda an fara sallar ne ya zamanto ya fita sannan ya dawo ya ci gaba da sallar, to wannan shine zai zamanto akwai iskali. To Imam Malik shi ne ra'ayinsa, tunda shi ya ruwaito wannan hadisin akan cewa wannan hadisi ingantacciyar riwaya ce, bai ruwaito hadisin Abu Huraira ba. Imam Malik sai tafi akan cewa wannan yana daga cikin hususiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa ya tada sallah sannan ya ce wa mutane su saurara, sannan ya je sake alwala ya zo kuma ya ci gaba da wannan sallar. Sauraka ba a koyi da ba za a koyi da shi ba a nan wajen, sai ta zamanto hususiyarsa. To idan wani ne ta faru gare shi yaya zai yi? Yace sai idan ya kabbara ya zamanto ya tuna cewa ba shi da janaba, to sai ya janyo wani daga cikin mutane ya zo ya cika mutane sallar su, sai janyo wani to shi ta su sallar ta baci, to bai kamata a ce su ma ta su ta baci ba tunda shi ne jagaba, aka ce a ai babu alaka tsakanin sallar liman da sallar mamu, ba irtibati, domin zai yi sallar liman ta inganta tamamu bata inganta ba, zai yi sallar liman ta baci amma tamamu bata baci ba, saboda dalilin wannan wato idan ya fara sallar ba tunda su sun shiga sallar cike da sharuɗa ko ba san uzurinsa ba, saboda haka idan sallar ta baci za su iya ci gaba da sallar su, ya sanya musu wani ya musu sallah, amma bai sanya ba yayi tafiyar sa ya fita, liman ya fita, an fara sallah sai ya tuna cewa sallar sa ta baci sai ya fita, bai je ma wani yazo ya tsaya ba, su da kansu sai su tura wani gaba yaje ya tsaya ya karasa musu sallar su. Wannan shine abinda ya istikrari kuma jumhur malamai suke akai, ba wanda suka saba in ba malaman Kufa ba da suke cewa sallar liman ta baci sallar mamu ma ita ma ta baci. To saboda haka yanzu kenan kun ga idan liman ya zo yana da janaba bai yi wanka ba ya zo aka tada sallah, yana da hali biyu, imma ya manta cewa yana da janaban, saboda haka a halin mantuwa ya shiga, shine kamar wannan halin na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya faru gare shi halin mantuwa. Wa imma kuma yana sani, sannan su mabiya ko dai ya zamanto cewa ba su san cewa yana da janaba ba ko kuma sun san yana da janaba. Idan mabiya duk wanda ya sani daga ciki cewa yana da janaba, in ya bi shi a cikin sallar ko limamin ya manta ko da gangan yake shi ta ci sallar ta baci, saboda ka san cewa liman din sallar sa bata inganta bai halatta ka shiga cikin sallah bayan sa ba. Amma idan ba su sani ba to sallar su ta inganta, sawa'un limamin ya manta ko bai manta ba, sawa'un ya manta ko bai manta ba, tunda su sai shiga cikin sallah da niyyar kan cewa za su yi sallah tare da cika sharuɗanta, kuma Allah bai kallafa musu sanin gaibu ba, bai kallafa musu su je su san me ya cikin halin zuciyar liman ba ko sallar sa ta inganta ko bata inganta ba. Wannan hadisi ya nuna mana a cewa ya halatta annabawa su mantuwa, tunda su ma mutane ne, Allah yana sako musu mantuwa su mantuwa domin a tabbatar da shari'a. Yanzu idan da ba dan Allah da ba sa mantuwa ta yaya za a yi wannan abin ya zo ya faru har a gani? Kuma ka san koyarwa a aikace tafi amfani tafi ƙarfi bisa koyarwa da baki. Wannan abin ya zo ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya nuna ga yadda za a yi, an fi ganewa, an fi fahimta, an fi sanin muhimmancin abin fiye da ya ce musu idan ɗayanku ya zo ya manta alhali yana da zaba sai ya zo ya yi sallah, to ya fita ya je ya wanka ma mu su jira shi har ya zo sannan a sake yin wata sallar. Amma sai abin ya zama to ya yi shi a aikace, Allah ya mantar da shi. Shi yasa daga cikin asar din da Imam Malik ya rawaito a cikin wannan littafin, inni la ansa walakin unassa li asunna, ni ba na mantawa amma ana mantar da ni dan in tabbatar da sunna. Allah ya mantar da shi sallallahu wasallamu alaihi wannan waqi'ar domin sunna ta tabbata. Kuma wannan ya nuna cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari da janaba a jikinsa, ba wai daga yayi janabar sai ya wanka ba kafin ya bacci, tun daga shi har an zo an shiga cikin sallah asuba amma ya manta cewa da janaba a jikinsa. Wato kaga ya an nuna cewa kenan ya kwana da janabar a jikinsa, ya tashi maimakon ya wanka sai ya manta ya je aka yi sallah tare da shi. Kuma wannan hadisin yana ɗaya daga cikin surorin da aka keɓance hadisin hana fita daga cikin masallaci bayan an kira sallah. Hadisin Abi Huraira ya zo cewa wata ran yana zaune an kira sallah, sai wani mutum ya tashi ya fita daga cikin masallaci, sai Abu Huraira ya ce amma hadha faqad asa Abul Qasim, wannan mutumin ya saba ma manzon Allah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, domin mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum in aka kirawo sallah a cikin masallaci to kada mutum ya fita daga cikin masallacin sai saboda uzuri. Wani yana ɗaya daga cikin uzurin ne mutum ya tuna cewa ba shi da tsarki, koda an yi ikama ne, in ka tuna baka da tsarki to ka fita daga cikin masallaci babu laifi. Haka zalika daga cikin uzurin da zai sa mutum ya fita daga cikin masallaci din ya zamanto cewar ya matsu yana buƙatar banɗaki, to shi ma wannan koda an tada ikama in ya matsu sai mutum ya biya buƙatar sannan ya dawo ya salla. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala salata wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, ba a yin salla alhali ɗaya daga cikin daudan nan guda biyu, ko bayan gida ko bawali yana damun mutum. Haka zalika daga cikin uzurin da malamai suka ambata shi ne idan mutum liman ne a wani waje, an kira sallah yana zaune cikin masallaci amma kuma shi ya zai limanci a wani waje, sai ya fita dan ya limanci a wancan wajen, babu laifi. Wannan kaga kenan mutum ya fita saboda uzuri da yake tare da shi. Ɗaya daga cikin abin da zai halatta mutum fita daga cikin masallaci shi ne ya ga cewa sallar ba za ta inganta ba, kamar yadda ya faru da Abdullahi ibn Umar. Wata ran yana zaune a cikin wani masallaci, an zo za a yi kiran sallar, ana kiran sallah sai ya ji limamin sai ya ji ladanin yana yin bid'ar taswid, bid'ar as-salatu khairun minan nawm, ba lokacinta ba. Sai ya ce ku tashi mu tafi, wannan masallacin na 'yan bid'a ne. Sai ya bar masallacin bai yi sallah a nan ba. To wannan ma uzuri ne, idan ya zamanto cewa ka je masallaci za ka yi sallah sai ka ji ana cewa ashhadu anna aliyan waliyullah, ka san 'yan shi'a ne, to kake sallah tare da su. Wannan a yayin da ya zamanto kan cewa suna, wato in ya zamanto cewa suna wuri wanda yake za a iya ruduwa da su a ɗauka kan cewa in kai sallah a wajen kamar kana nuna cewa addinin su ingantacce ne. Kuma wannan daga fi'ilin Abdullahi ibn Umar aka ɗauka. Amma in ba haka ba to bai halatta ba bayan an kira sallah mutum ya fita daga cikin masallaci, in ba don uzuri ba ko kuma don gudun cewa sallar ba za ta inganta ba, bai halatta mutum ya fita daga cikin masallaci ba bayan an kirawo sallah, ba sai an yi ikama ba in dai an kira sallah. Amma idan ba a kira sallah ba ko kuma an kira sallah alhali lokacin sallar bai shiga ba, kamar inda asuba ne, to babu laifi in an kira sallah lokacin sallah bai shiga ba, mutum ya je abin nan ya iya tafiya ya je abinda zai yi sannan ya dawo masallacin. Amma ko da yana da niyyar dawowa masallacin bai halatta ba mutum bayan an kira sallah kafin ya sallah ya fita daga cikin masallacin. Kamar alal misali an saba masallacin an kira sallah sai an yi minti 30 kafin a tada iqama, to shi kuma ya ga kan cewa gaskiya tsayawa minti 30 din nan gara ya je gida ya zauna ya dan abin nan ya dan yi karatun jarida ko ya gama abin nan a malamin makaranta ne ya gama makin ya dan rage makin din takaddu sannan ya dawo ya zo ya salla tare da mutane ya fita daga cikin masallaci in ya haka ya saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira sallar inda bayan an kira an riga an kira sallah ne to saboda haka wannan hadisi ya ɗaya daga cikin surorin da ya halatta mutum ya fita daga cikin sallah daga cikin masallaci bayan an kira sallah in ya tuna cewa ba shi da alwala kuma sannan wannan hadisin ya nuna cewar babu laifi wato a lokacin tsakanin ta da ikama da ta da kabbara sallah a samu wani ɗan lokaci mai tsawo musamman in akwai uzuri tunda a wannan riwayar hadisin ba nuna cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo an sake ikama ba don a riwayar cewa har uddilatis sufuf tunda al'ada Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a daidaita tsawo a cikin sallah sai bayan an yi ikama ana ikama yana cewa idza uqimatis sala fala taqumu hatta tarawni wa fi awatar wa hatta taqumu hatta tarawni kharajtu in aka tsayar da sallah in aka yi ikamar sallah kada ku miƙe sai kun ga na fito saboda haka ana tsayar da sallah ana yin ikama kafin masu sahabbai su tsaya ya hana su tsaya har sai an yi har sai sun ganshi tukuna to in ya fito salawatullahi wa salamu alaihi kafin ya kabbara sai ya juye tabbatar an daidaita sahu ya tabbatar an daidaita sahu ya matsa ya je ya rinka gyara su a cikin sahu din yana sanya hannunsa tsakanin kafadar ɗaya daga cikin su ya tabbatar ɗaya kafadar su bata fito ba ɗaya kafadar su ta koma to sai ya tabbatar sahun ya daidaita sai ya ce musu istawu har sau uku wani lokaci ya kara da cewa sawu baina sufufikum wa la tahtalifu fa tahtalifa qulubukum kada ku saba zukatanku su sassaba wani lokaci ya kara cewa inna tasfiyatas sufufi min tamamis salah yanda dai ruha sunna ta zo daban-daban da wannan to sai an yi wannan ne sannan yake ta da kabbara to wannan kaga bayan duk an daidaita sawu din kamar yanda ya zo a hadisin Abi Hurairah wa uddilatis sufuf aka daidaita sawu sai ya tafi je wanka to ba a ce da ya dawo ba sai da aka sake ikama kaga kenan wannan dan tsawon lokacin da aka samu bai bata ikamar ba in akwai uzuri dan haka babu laifi a samu tsawon lokaci tsakanin ikama da tayar da sallah idan lokacin bai tsawaita da yawa ba musamman kuma idan akwai uzuri kamar yanda ya zo ma a cikin wani hadis Annabi sallallahu alaihi wasallam an tada ikama sai wani mutum ya tsaya yana munajati da wani mutum sannan bayan ya gama munajatin da shi sai ya gama gaya masa abinda zai gaya masa ya tada kabbarar sallah duk kaga wannan samun wani dan bambancin lokaci ne wanda ya nuna cewa duk wannan babu komai babu laifi ba sai an sake maimaita ikamar ba illa an ruwaito daga waɗansu malamai kamar yadda aka ruwaito daga Imam Malik idza ba'udatil iqamatu min al ihram tu'adu idan ikama ya zamanto tsakaninta da kabbara harama lokacin yayi tsawo to a maimaita ta a maimaita ikamar a wajen Imam Malik aka ce wa yanbaghi hamluhu ala ma idza lam yakun udhur wannan ya kamata a fahimci wannan magana ta Imam Malik kan cewa idan babu uzuri yanzu kaga kamar tsakanin yanda ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aya kai dan tsawo har ya shiga gida har ya je wanka sannan ya sa kayansa sannan ya fito kaga akwai dan tsawon lokaci to amma saboda uzuri ne kaga ba saki maimaita ikamar ba amma in ba dan wani uzuri ba a tada ikama sannan a tsaya ana ta wani bayani liman ya tsaya yana ta wani bayani bayanin da za a iya yin sa bayan sallah to nan wajen Imam Malik kamata ya saki maimaita ikamar wallahu ta'ala alam
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الصد أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا.
Hadisi na biyu wanda da shi ne sai Imam Malik ya kafa hujja akan abin da ya rubuta na unwanin babinsa shi ne abin da aka rawaito na aikin Sayyidina Umar. Kafin mu karanta shi akwai wata fa'ida guda ɗaya wadda wannan hadisin ya nuna mana, shi ne cewar idan mutum yana cikin masallaci ya tuna cewa yana da taimama. To kuma gashi mai taimama an hana shi shiga masallaci ko wala zama a cikin masallaci, ai afwan mai janaba in mutum yana cikin masallaci sai yana da janaba bai yi wanka ba, to yaya zai yi? Kaga wannan hadisin ya nuna mana cewa ya fita kawai sabanin waɗanda suke cewa ya taimama kafin ya fita. To kaga babu dalili akan yin taimama, tunda gashi wannan abu ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai yi taimama ba kawai ya fita. Wadansu suna cewa ai tunda an hana shi zama a masallacin, an hana shi hatta wuce, an hana shi zama a cikin masallacin, to idan ya tuna ba shi da taimama dan wannan kafin ya fita din wurin bigiran da zai tsaya a wajensa zai tattaka kafin ya fita, ai wannan matsayinsa da matsayin zama a masallacin duk ɗaya ne, saboda haka sai ya fita sai ya taimama sannan ya fita. To wannan hadisin ya nuna cewa wannan babu dalili akan yin haka, mutum daga ya tuna ya fita kawai daga cikin masallaci wanda babu komai a kansa. Wannan hadisin na Imam Malik ya rawaito shi daga malaminsa Hisham ibn Urwa daga Zuyaid ibn Salt, Zuyaid Biya'aini ibn Salt al-Kindi, dan uwan Kathir ibn Salt, an haife shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da shi da baffanninsa suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta, sannan suka koma Yaman, mutanen Yaman ne, sannan sai suka zamanto cikin wanda suka yi ridda bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abubakar ya yaƙe su don ya dawo da su cikin musulunci, da yawansu suka yi hijira, wanda daga ciki har shi Zuyaid din da Kathir da Abdulrahman suka yi hijira suka dawo Madina suka zauna a cikin Madina. Ya zama tana daga cikin marwayata hadisi, ya samu yayi riwaya daga Abubakar da Umar da Uthman, har ma ya zama to alƙali ne shi a Madina a lokacin Hisham ibn Abdul Malik. Wannan yana daga cikin malaman Imam Malik. Yace kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab ila al-Jurf, yace na fita da ni da Umar ibn al-Khattab zuwa ga Jurf. Al-Jurf wata unguwa ce a wajen Madina daga gefen a hanyar tafiya Khaibar, wato gefe a arewacin Madina take, wajen da yanzu akwai wata fada ta sarkin Saudiya a sakan wani dutse. To a wannan fadar, a wannan unguwar take, wannan unguwa ita ce aka ce da yake ba a cikin Madina take ba, ita ce aka ce idan dujjal ya zo ba zai shiga Madina ba, anan zai tsaya, mala'iku sun hana shi shiga Madina sai ya maida abin nan sansaninsa a nan Jur. To Sayyidina yace sun fita tare da Sayyidina Umar ya zuwa ga Jurf, fa nazara fi yaduba fa idha huwa qad ihtalama, wato ya duba tufafinsa sai ya ga yayi mafarki, ai wato yayi ru'ya abin nan na cewa yana saduwa da iyali a cikin mafarkinsa, wato ya ga alamar haka ta hanyar ganin wato maniyi a jikin tufan nasa. Wa salla wa lam yaghtasil, kuma ya ga cewa yayi sallah alhali bai yi wanka ba, domin bai ga wannan ba kafin yayi sallah. Faqal, sai Sayyidina Umar yace wallahi ma urani illa ihtalamtu aw ma arani illa anihta illa ma arani illa ihtalamtu ko ma urani illa ihtalamtu, arani ina ganina, wato bana ganina face na yi mafarki, ko kuma ma urani ai ma azunnuni, bana zato face cewa na yi mafarki, wa ma sha'urtu gashi kuma ban sani ba, wa sallaitu wa maghtasaltu kuma ne wanka ai ne sallah, faghtasala wa ghasala ma ra'a fi thawbihi, annan take sai Sayyidina Umar yayi wanka ya wanke abin da ya gani a cikin tufarsa na wato alamar mafarkin da yayi wani baha ma lam yara wanda bai gani ba kuma ya yayyafa ruwa a wajen wa'adhana aw aqam sannan yayi kiran sallah ko yayi iqama thumma salla ba'da irtifa'i dhuha mutamakkinan sannan yayi sallarsa bayan wato walaha ta daukaka ta tabbata cikin walahatta wato rana ta daukaka a cikin sararin samaniya sosai lokacin nan ya rama sallar asuba wannan kage ya nuna cewar a sallar idan mutum yayi sallah alhali da janaba a jikinsa bai yi wanka ba bisa mantuwa cewa sallar sa bata yi ba sai ya rama ta ba za ka ce a inna Allah rafa an ummati al-khata wa nisyanu mastukrihu alayhi ya Allah ya gafarta ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su wannan kuma nayi bisa mantuwa ne tunda nayi sallah a lokacin ina tsammanin da tsarki dan aka sallata kai a manzala sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallar ɗayan ku idan tsarkin sa ya kare har sai yayi alwala sawa'un wato ya manta ne ko kuma da gangan Allah ba zai karba ba wannan shine shahidin akan fi'ilin sayyidina Abdul akan fi'ilin Umar da shine Imam Malik ya kafa hujja cewa sallar ba kai ba sannan abu na biyu ya nuna cewar su waɗanda suka yi sallah bayan sayyidina Umar sallar su tayi tunda shi ya kasance shine Amirul Mu'minin shi yake sallah bisa al'adar khulafa'ur rashidin sune suke yin sallah sune limamai kaga waɗanda sun yi sallah a bayan sa kenan nan an ci su sake sallah an yi shiru ba faɗa ba ko ta yi su sake ta yi ba su sake ba ko kuwa inda sun sake da za a ruwaito da a lokacin Umar zai tura a gaya musu amma ba a yi kuwa ba saboda haka sallar su ta inganta wanda yake shine hujjar Imam Malik kamar yadda ya faɗa a cikin mudawwana cewa idan liman yayi sallah tare da mutane alhali ya manta cewa yana da janaba kuma bai wanka ba to ya rama amma su ba za su rama ba su sallar su ta yi kaga inda an ce sun rama ai kaga tashi hankali ne kullum in wannan abin ya faru sai kashe gari sai a tura gidan mutane aje a gidan mutane ba kowa ya rama sallah liman yayi sallah ba alwala aje a ko kuma an zo sallah azhar sai a yi abin nan sai a dauki lasifika a yi tawagi liman yayi sallah ba alwala a sake sallah sannan liman daban sallan mamu daban shi sallar rashin ingancin sallar ta akan su take amma mamu sallar ta yi sannan abu na uku ya nuna cewar a namiyi a wajen sayyidina Umar na jasani domin ya wanke tufarsa inda ya gani na maniyi ya wanke shi wanda bai gani ba kuma saboda yana shakka ko yana nan ko baya nan ya yayyafa ruwa saboda haka wajen Imam Malik da wannan ya ruko ya tafi akan cewa mani najasa ne tunda gashi sayyidina Umar ya wanke shi idan da kamar a ce ba najasa bane ba zai tsaya ya dauki lokaci har ya jinkirta sallah saboda wanke shi ba tunda wannan lokacin da ya dauka na wanke shi ai ya jinkirta sallah inda ba wajibi ne ya wanke shi ba da kawai yana yin wanka sai ya tada sallah amma kasancewar ya jinkirta wanka har sai da ya wanke ya nuna cewa wajibi ne ya wanke shi sayyidina Umar yana ganin cewa wajibi ne ya wanke manni wannan matsala ce da sabani yayi karfi tsakanin akanta tun daga zamanin sahabbai har tabi'ai har kuma fuqahaul islam wanda yake mazhabar Imam Malik haka zalika mazhabar Layth ibn Sa'd da dawa daga cikin malaman Madina cewa manni najasa ne wajibi ne ko mutum ya wanke shi Abu Hanifa ne yake cewa najasa ne amma zaka iya kankare shi zaka iya katse shi kamar yadda kake katse majina amma shi ma kansa najasa ne sai dai an sauƙaƙa wajen rabuwa wajen yin tsarki daga gare shi Imam Malik ya karfafa da cewa ai abin da yasa mun ga cewa duk abin da ya fito ta gaban mutum an yi hukunci da najasarsa bawali najasa ne jinin haila najasa ne jinin istihaba najasa ne maziri najasa ne to sai kuma kawai maniyin dan shi ya dan gata sai a ware shi shi ba zai zama tona jasa ba sai shi ma ya ji hukuncin sa kenan sauran malamai kuwa wanda yake shine mazhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i da malaman hadisi suka tafi akan cewa maniyi tsarki gare shi ba wajibi bane mutum ya wanke shi in yi sallah da shi a jikinsa babu laifi sallarsa ta inganta suka rawaito hadisin Aisha radiyallahu anha da take cewa ta kasance tana kankare mani daga jikin tufar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yaje yi sallah da shi a masallacin ga gurbin abin nan din mani din nan tana gani a jikinsa kuma har ita ma kanta wacce wani bako ta bashi mayafi yaje ya mafarki sai yaje ya wanke kace ka bata mana kayan mu ai ya ishe ka kawai ka amfani da farkan ka kankare shi haka nake in ya taba tufar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wa yasa ka je ka bata mana tufar mu ka san irin abin nan ba irin tufa da kibar bane irin tufar da idan aka sa masa ruwa din nan shikenan ya lalace ya kama yaje wanke shi ga baki daya shi ya dauka aina jasa ne nana Aisha ta rufe shi da fada ce ba waye ga maka haka ake nana a cikin sahih muslim haka zalika sa'd ibn abi waqqas kun ga nana Aisha ta kafa hujja da yadda take tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko sa'd ibn abi waqqas cewa yayi ai kamar majina ne in ya taba ka in ka abin ka dauki dan ice kawai ka kankare shi ko ka katse shi ka jefar da shi wannan shine matabar ahlul hadith kuma shine suka kafa akwai dalilai daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan wannan hadithin na Aisha radiyallahu anha cewa ta kasance tana kankare shi daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hujjojin malikiya shine hadithin maimuna da aka tambaye annabi sallallahu da aka tambaye ta cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin tufafin da yake saduwa da iyalinsa sai ta ce idan bai ga al'aza dauda a jikinsa ba to sai suka ce ba wani aza da zai gani in ba wato daudar mani da ya diga ba saboda saduwa da iyali dan ne ɗaya daga cikin hujjojin malikiya ala ayat halin khilaf din yana da ƙarfi kwarai da gaske amma matabar ahlul hadith ta fi inganci wajen dalili saboda hadisai nana Aisha da suka zo wanda suke sarihai ne akan wannan kuma ita ta fi kowa sanin irin wannan abin daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ita ce ta san yaushe ma maniyin ya taba tufar yaushe ne da ya taba ba ita ta san wannan al'amari dan haka matabar Aisha anan wajen shine abin kaddamarwa ita kuma matabar ta shine tana ganin sa zahiri ne shine wata ran ana mutu da Imam Shafi'i da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani Imam Shafi'i ya kawo masa hujja Muhammad ibn al-Hasan ya raddinta ya kawo masa ya bullo masa tanan ya fita tanan ya bullo tanan ya fita tanan sai da Allah ya jama'a ku duba wannan mutum ina ce masa asalin sa tsarki ne shi kuma ya ce asalin sa najasa ne kuwa asalin sa mene ne ba mani ba asalin kowa to yace ina ce masa asalin sa mai tsarki ne shi ko ya haƙiƙi ce akan cewa asalin sa najasa ne wannan matsalar kamar yadda nace hay abin nan sabanin ta yana da girma a cikin sahabbai akwai wannan sabani a cikin tabi'ai hatta kuma babu ijma'i na ahlul madina kar mutum ya dauka ta matsalar ahlul madina ne domin Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa idan mutum yayi sallah da in mutum yayi sallah da mani a jikinsa ba zan umarce shi ya sake sallah ba saboda karfin khilaf ne yace ba zan umarce shi da ya sake sallah ba in ku da wato najasa ne tabbas ittifaq zai umarce shi lallai ya sake yin sallah a cikin wannan hadisin wannan abin da ya faru ga sayyidina Umar ya nuna mana cewar idan mutum yana shakka cewa tifarsa najasa ta taba ta ko bata taba ta ba sai ya yayyafa ruwa shi mutum yana shakka wanda wannan asali ne wanda Imam Malik shi ma ya yi riko da shi kamar yadda ma matabar hanyar Imam Malik take yana bibiyar abinda ya sayyidina Umar yake akai baya fita daga hanyar sa to tunda sayyidina Umar ya nuna wannan asali wato in kana shakkar najasa inda ka gani kana da yakini ka wanke wanda ku kake ganin kana shakkar akwai najasar ko ba najasa to ka yayyafa ruwa annabhu yana nufin da ma'ana al-ghasl yakan zo da ma'anar wankewa to amma nan tunda an ce inda ya gani ya wanke inda bai gani ba kuma fa nabaha ay rasha ya yayyafa ruwa da haka idan mutum shi ne nan wajen malaman malikiya suke cewar idan mutum ya tabbatar najasa ta taba tufarsa baya shakka akan najasar wannan najasar to sai ya wanke wajen idan kuma yana shakka abinda ya taba shi najasa ne ko ba najasa ba to a nan wajen sai ya yayyafa ruwa idan kuma yana shakka da ita da kuma ita yake tafiya da kuma ita yake tafiya abin nan unguwa da ita yake tafiya unguwa tunda jirfa unguwa ce sai an tanadi sai an yi shiri za a je ta sai an yi shiri sai an hawa abun hawa amma kaga tufar da ya kwanta da ita ita ce a jikinsa tunda ita ya ga alamar maniyyi din ita ya ga alamar ihtilami yayi bacci yayi mafarki saboda wannan ya nuna irin zuhud na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka koyo shi daga wajen manzon Allah sallallahu wasallam to alaihi
qala hadathani an malik an isma'il ibn abi hakim an sulaiman ibn yasar anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ghada ila ardihi bil juruf wa wajada fi thawbi ihtilaman fa qala لقد ابتليت بالاحتلال منذ وليت امر الناس فغتسل وغسل ما راى في ثوبه من الاحتلال ثم صلى بعد ان طلعت الشمس
امام مالك يروي تو wannan asar din na biyu daga sayyidina Umar an Isma'il ibn Abi Hakim an Sulaiman ibn Yasar wannan yaro to shi daga Sulaiman ibn Yasar a dan uwan Afa ibn Yasar shine wanda yake ce muku shine afqahuhum wanda yafi su ilimin fiqh ɗaya daga cikin fuqaha as-saba'a anna umar ibn al-khattab cewa umar ibn al-khattab gada ila ardihi bil jurf ya tafi zuwa ga kasarsa da take jurf ya tafi da safi al-gudu'a al-ghadwa shine mutun ya fita daga ya jijjibi da sassafe al-khuruj awwal an-nahar mutun ya fita da wato da rana da safe ya tafi zuwa gidan zuwa kasarsa da take kasar Jurf da take unguwar Jurf wanda ya nuna mana cewa idan mutum yana sarkin musulmi wannan bai hana kuma ya bar yana ma musulmi aiki yana ma dole musulunci aiki wannan bai hana kuma ya kula da tasa harkar da yake ba ya zamanto baya nasa kaso wannan kaga a gona ce yake da ita a Jurf to wannan bai hana shi ya kula da gonarsa ba kwana ɗaya kwana biyu kamar da Imam Malik yake kamar da Sayyidina Umar yake domin yana yin wannan dan maslahar da maslahar iyalinsa sai dai idan ya zamanto yin haka zai sanya ya tozarta amanar musulmi ya zamanto in yi haka za a rasa shi wajen da ake neman sa wajen aikin musulmi to a nan wajen sai daular musulmi ta dauki nauyin kula da wannan dukiyar tasa sai a wakilta masa wanda zai kula da wannan dukiyar tasa wanda zai masa wannan aikin shi kuma ya zamanto ya farraga ga aikin al'ummar musulmi amma ba a ce dan ka zamanto sarkin musulmi kuma shikenan to ai kuma duk abin da kake da shi sai ka sayar ba za ka abin da kake da shi na sana'a sai ka sayar da shi in yanzu ka samu ga aikin amana ya zo maka ba a'a za ka tsoganta dukiyar ka ba to sayyidina Umar ya tafi zuwa ga kasarsa a Jurf fara'a fi thawbihi ihtilama sai ya ga alamar mafarki a jikin tufarsa ya ga mafarki a jikin tufarsa wato mani faqal sayyati laqad ibtulitu bil ihtilam mundu wulitu amra an-nas yace an jarabce ni da yawan mafarki tunda na jibinci al'amarin mutane na zamanto amirul mu'minin an jarabce ni da yawan mafarki ba lokacin zama da iyali kuma gashi shi Allah ya yi shi mutum ne mai cikakkiyar mazakuta ba lokacin da zai zo tare da iyalin sa ya samu biyan bukatarsa saboda kake ya kama sai kullun yana yawan mafarki da yake islamu ke fitar da bani a matsayin mafarki dan bashi da lokacin da zai zo tare da iyalin tunda mun san al'adar sayyidina Umar da daddare tashi yake yana zagawa ya ji suwaye suke kuka da halin da suke ciki suwaye suke cikin tsanani ya rinka zagawa gidajen miskinai na Madina yana kai musu doki yana kai musu taimako daga Baitul Mal yana cewa wallahi idan da akuyar wani daga cikin musulmi za ta bata a can kogin Dijila ina jin tsoron Allah zai kama ni akan wani daga kenan da yake fada ba cika baki bane na ƴan siyasa kafin ɗan siyasa ba abin da ya fiye faɗa maka mustahil abin da ba zai yiwu ba ya ce wallahi abin da yake kenan dan a so shi to suna su irin waɗannan mutane ne wanda zahirinsu da batininsu duk ɗaya yake in suka faɗa abu to wallahi haka suke kaga sai dan Umar yana faɗa amma a aikace haka ya rayu a aikace tunda da yake cewa yana jin tsoron Allah zai kama shi idan ya tozarta haƙƙin wani musulmi ko da a kan cewa ya rasa ƴar akuyarsa ne ƴar kankanuwa a gefen kogin Dijila yana jin tsoron Allah zai kama shi haka ya rayu din don yanda yake rayuwarsa ɗin yana jin tsoron Allah zai kama shi tunda ba ya bacci tashi yake yana jin me ake cewa a kansa menene koke-koken da mutane suke yi suwaye suke neman a biya a cika musu haƙƙinsu ya cika musu haƙƙin nasu haka ya rayu to wannan aikin zai shigaltar da shi ba da lokacin da zai zama tare da iyalinsa lokacin da mutane suke jin daɗin zama tare da iyalansu suke jin daɗin zama tare da iyalansu lokacin shi kuma yana tafiya yana can yana ida amanar da Allah ya dora a kan wuyansa sannan duk da wannan abun fa da yayi duk da wannan abun da yayi da yazo mutuwa ake ce masa ake tuna masa da kyawawan ayyukan da yayi yake cewa wajidtu anni kharajtu kafafan la alayya wala liya yake wallahi burina a ce na fita salin alin ba yabo ba fallasa duk da wannan abun fa yake cewa yana fata ya zamanto ba yabo ba fallasa to haka nan suka rayu wayannan bayin Allah ridwanullahi alaihim yake tunda aka dora mun nauyin al'umma ya zamanto kan cewar me yake yawan yin ihtilam daga ta fito wala amata ta yi sosai sannan ta kusa budon yisan da ke tsakanin shi na'am
قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه بالجرف ووجد في ثوبه احتلاما فقال انا لما اصبنا الودك لا نكل عروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد للصلاه
وحدثني عن مالك امام مالك يرويته وانا حديثين عن دغه وان مالم الناس دبان عن سعيد ابن عن يحيى بن سعيد وانشان دغه اسماعيل ابن ابي حكي وانا دغه يحيى ابن سعيد الانصاري عن سليمان بن يسار دغه سليمان بن يسار شي ده يرويته دغه سيدنا عمر ان عمر بن الخطاب جاء سيدنا عمر صلى بالناس الصبح ياي صلر اسبا ده متاني كاغا وانا صريحي ني اكن تشوا صلى ده سيدنا عمر ياي شي ني الامام با كما شي كدي ياي صلى بتاره ده جماعه ياي صلى ثم غدا الى ارضه بالجرف سنن يتفي زوا غونتا ا انغو جرف فوجد في ثوبه احتلاما سيغا واتمني ا جكن تفسا فقال سيتي انا لما اصبنا الودك بانت العروق مودي دروم واتو ده مكا سامو رومو ده مكا سوما شان رومو لانت العروق سي جيجيان متي تسكي ya zamanto kan cewa wato wannan shi ne dalili wato da suka samu ni'ima faghtasala sai wanka abinda ai niki imti da asabna alwadak sayyidina Umar bin Sa'd a amin ramada lokacin da aka yiwa a Madina ya daina cin romo ya daina cin mai dan har waɗanda suka ga sayyidina Umar da suka sifanta sifar sayyidina Umar a ƙarshen rayuwarsa sun ce mutum ne wanda yake mai duhu bayan kwa da ba haka yake ba da fari fat yake to a lokacin da ya zama to Ali Amirul Mu'minin aka yi fari sai ya ce tunda mutane sauran musulmi ba su da ikon da za su ci romo su ci gurasa da miya ko su ci gurasa da mai don dama abincin larabawa yawanci gurasa ne gurasar ma kuma ba ta funkasau ba kafin kasu wanda ake fi an yi tankade shi haka ake yi da haka ake yi abin nan breading haka zaka je na yankanka a cikin baki dan ba a tankade shi to sai da shi suke ci to wani lokaci to inda ni'ima sai a bararraka abin nan romo a cikin ruwa sai a jika shi a ci shine sarid ko kuma a samu mai kamar man zaitun sai a rinka dandana sai a rinka latar mai din ana ci ko a samu zuma ana ci da shi to shi saboda lokacin da aka yi yunwa sai ya daina cin wannan roman ya rinka cin busasshen kekasasshen gurasa kekasasshen gurasa aka yi ci to har sai da tukuna fari ya kau sannan sai ya koma yana cin wannan to shine yake ishara gare shi anan wa inna lamma asabna alwadak la natil urub da muka dawo muna cin wannan sai ya zama toshan cewa jijiyar mu ta saki ya zama to ba ma iya mallaka kanmu jijiyar mu ta saki shi sai yake yawan ihtilami faghtasala sai ya wanka wa ghasala alihtilam min thawbihi ya wanke maniyin daga tufarsa wa ada li salatihi ya sake sallarsa to kaga anan wajen bai ya sake sallar saboda ta riga ta baci وفي إعادته وحده دون من صلى خلفه دليل على أنه لا إعادة على من صلى خلف جنوب أو محدث أكين راما ورس سيدنا عمر شيشي كذي بات أرادة شوى واندت كي صلى باين سوما سرام صلى با أكوي دليلي أكن شوى واندي صلى باين مي جنبا كو واند باشي سركي با واجبي با لليني يساكي صلى سبا صلى ستا إنغانتا إذا لم يعلموا idan ya zama to ba su sani ba wa kana al-imam nasiyan kuma al-imam ya zama to ya manta fa in kana aliman batalat salatuhum in ko ya sani sallar su ta baci wannan shine kaulin imam malik a wata riwaya amma riwayar ibnu nafi tafa shine koda sun sani wato koda al-imam ya sani da gangan yayi sallar su ta inganta tunda su ba su sani ba ba kallafa musu binciken abin da ke cikin zuciyar imam ba wa qala ash-shafi'i wa ibnu nafi sahiha fil wajhayn إذ لم يعلموا لأنهم لم يكلفوا علم حال الإمام صلى الفتائن كانت دمون بعد أورا مزتواسية سنسان أوان حالي الإمام سيكي تشكيبا ويعثم هو في الأمد لسعه في زمان تولي فن أكن فنشي الإمام شيني إشي يساب أما الله تبو دي أي غنغن شي أي سلا دي غنغن بأل ولا ونن kuga Imam Malik ya kawo isnadin kisa sayyidina Umar ta fuska uku ta fuska uku ya kawo isnadin a cikin riwayar tarshe ce aka bada tasrihi kan cewa shi sallar ba shi kadai sallar ta farko ba sallar asuba din da jama'a yayi wanda ta shi yasa dama wato in kana son ka samu fiqhul hadith sai ka tattara riwayoyin hadisi da kaga yaya aka ruwaito shi ta fuskoki daban-daban abinda kake dauka bisa zato sai ka ganshi an yi nafsi akan sa da kun ga ajin zato muke yi cewa ai a bisa al'ada sayyidina Umar tunda shine amirul mu'minin shine zai zama to limam dan aka sallar da yi tare da mutane ce to gashi nafsi ya zo a riwaya ta uku wanda Imam Malik ya kawo wanda shine fa'idar kawo riwayoyi ta fuskoki daban-daban dan saboda za a samu abin da yake babu a cikin wata riwayar saboda ilimi haka yake wani zai manta wani abu wani kuma ya zama to ya tuna abin da ɗayan ya manta na'am
qala hadathani an malik عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن خالد بن حاطب أنه أتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس ببعض الطريق قريبا من بعد المياه واحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء جعل يكتل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أصبح فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أكتل ما رأيت وعن به ما لم أر قال مالك في رجل رجل في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم النامة فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعيد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، وذلك أن عمر عاد ما كان صلى لآخر نوم النامة ولم يعد ما كان قبله.
Now Imam Malik yaruwaito wannan hadisin shi kuma na wata kissa da ta faru ita ma ga Sayyidina Umar, yaruwaito daga Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa ibn Zubair an daga Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib ibn Abi Balta'a shi ma daga cikin tabi'ai yake cikin rijalul muslim annahu tamara ma'a Umar ibn al-Khattab, yayi umra tare da Umar ibn al-Khattab. Sauran almajiran Hisham ibn Urwa sun saba ma Imam Malik sun ce a'a akwai an abihi babansa Abdurrahman ibn Hatib shine wanda kissa ta faru tsakaninsa da Sayyidina Umar, amma shi ya haya ibn Abdurrahman ibn Hatib bai haɗu da Sayyidina Umar ba, dan ka kuskure ne a ce shine yayi umra tare da Umar. Babansa ne Abdurrahman ibn Hatib ibn Abi Balta'a shine yayi umra da Sayyidina Umar, yayi umra tare da Umar ibn al-Khattab fi rakbin a cikin waɗansu jama'a mahaya abokan tafiya fihim Amr ibn al-As, a cikin su akwai Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-Sahmi daga cikin mutanen Makka, wanda ake cewa yana daga cikin dahiyatul Arab, wato cikin Larabawa, wanda yafi kowa wato abin nan kaifin hankali da dabarar iya zama cikin jama'a da sanin siyasa babu kamar sa. An ce duhatul Arab arba'a, Amr ibn al-As shine Amr ibn al-As abinda yake da shi al-fitna, kaifin hankali da dabara, da Muawiya ibn Abi Sufyan shi kuma abinda yake da shi, abinda Muawiya yake da shi al-hilm, yana da tsabar haƙuri da ba yadda za a yi ka zo da wani abu da hankalinsa zai tashi, ba za ka je ke ta tunaninsa ba, komai kowane irin hali yake tunaninsa ba zai jirkita ba. Sannan akwai Mughira ibn Shu'ba shi kuma da tsabar dabara, shi yasa Mughira ibn Shu'ba yake cizon yatsa da ɗan saurayin nan yayi je masa dabara, cewa shi da ake gani wanda yake kun tuna kissa da na kawo muku ai ko yana neman wata mata, yana neman ta da aure, wani ɗan yaro saurayi shi kuma yana son ta, sai je ya same shi yace maka ayyuhal amir wannan yarinyar ba ta dace da kai ba, na ga wani mutum yana sumbantar ta, sai ce ko ka ga wani mutum yana sumbantar ta, sai ya haƙura ya kyale ta, daga baya sai je ya aure ta, sai ya ce zai ji labari sai ya ce ba kai ne ka zo ka ce mun ba kanna aure wannan saboda wani mutum yana sumbantar ta, ya ce haka ne ya ayyuhal amir, ana nufin mahaifinka shi ne yake sumbantar ta. To koyaushe tuna wannan yana cizon yatsa cewa wai shi wato kamar mutumin Kano ne a yi masa garin nan, to shi da yake wato mai dabara shi ne yau aka yi masa dabara. To Amr ibn al-As ya ɗaya daga cikin wannan, don ana cewa da za a sanya shi a cikin ɗaki da ba hanyar da zai fita, to zai iya fito maka da hanyoyi ɗari wanda zai fita daga cikin ɗaki. To ya daga bayan musulunta bayan Hudaybiya, ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa, ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da wani abu saboda basirarsa ya gane cewar wato yana dirasar mutane, yana karanta mutane, yace ya san cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya karbi musuluncinsa ya kuma yadda da shi, amma ya riga ya san ko shi waye, yake shi yasa wata ran yazo yace masa wani mutum ne, wane ne fi kowa soyuwa gare ka, yace Aisha, sai ce daga maza nake nufi, sai ce Abubakar, yana nufin cewa ai tunda wannan abin ya riga ya wuce manzo Allah zai masa wata mujamala ko yace ai kai ma kana da wani matsayi, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa haka ba. To wannan ma yana daga cikin kaifin hankali na Amr ibn al-As, ya fahimci ya karanci daga ansar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa manzon Allah ya san komai kuma yana kowa yana sa shi a matsayinsa. Lokacin da ya zo rasuwa yake cewa na wuce wato na taka mataki kamar guda uku a cikin rayuwata, ce matakin farko lokacin nan ina matsananciyar gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda nake a bayan kasa kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na mutu a wannan lokaci da na mutu a wannan lokaci da tabbas wuta zan shiga sannan zo na musulunta ne yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ba wanda nake so a bayan kasa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin soyayya ta gare shi har kwarjininsa ya cika min zuciya da ba zan iya sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan bana iya tsayawa in kura masa ido in kalle shi da za a ce min ka sifanta ya Annabi yake ba zan iya ba yace to da na muta a wannan lokacin da tabbas na san ina cikin rahmar Allah to sannan bayan nan nazo na shiga cikin al'amura Allah ne kadai ya san a wani hali nake ciki saboda shi Amr ibn al-As ya kasance tare da Muawiya lokacin da suka yi yakin Sayyidina Ali da Muawiya as-Siffin to wannan yakoki da aka yi na fitina wanda yake yaki ne na fitina tsakanin musulmi yake ta tuba musan abinda Allah zai damu ba shine yake cewa idan na mutu ku tsaya akan kabari na ku yi min addu'a gurgudan yanda za a yanka raƙumi a raba namansa shi yasa wannan ba wai ana nufin wai a tsaya a yi kowa kuma a ce abin nan a karanta kaza akan ta kaza a'a kowa ya tsaya ta addu'a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an binne mamaci استغفروا لأخيكم وصلوا الله له الثبات فإنه الآن يسأل كروكا مدعوان كغافرة كروكا مسا الله يباشي تبتا دومي ينزائي مسا تنبيا تو قواتي يتي مسا الدعاء كمانا سوى صويتا دومينغا شي أمر بن الأزنى شوى غرغدن يندزا ينكرا كمي أربا نامنسا كسايا كنا يمون الدعاء أكوانا to Amr ibn al-As kenan yana tare da su wa anna Umar ibn al-Khattab cewa Umar ibn al-Khattab arrasa bi ba'd al-tariq yayi sauka a karshen dare a gefen hanya wato in mutum yana tafiya idan dare idan asuba ta kusa sai ayi zango don lokacin an gaji dabbobi ma sun gaji don a samu a huta qariban min ba'd al-miyah kusa da wani wato abinan kusa da wajen wani ruwa wato na wata wan dan abinan tabki wanda yake na ruwa a hanya fahtalama Umar sayyidina Umar ya mafarki wa qad kada an yusbih gashi kuma asuba ta kusa ya kusan shiga asubanci wato ya kusan gari ya kusan wayewa falam yajid min ar-rakbi ma ar-rakbi ma'a bai samu ruwan da zai wanka da shi ba ya wanke tufafinsa daga wajen wanda suke abokan tafiyarsa farakiba hatta jaa al-ma sai ya hau abin hawansa har sai da ya zo wannan tafkin da suka yi rurumi a daidai kusa da shi kaga kenan yanda ya nuna maka cewa kusancin ba kusanci ne wanda yake za ka iya shekawa a guje kaje ba sai ma ka hau abin hawanka tun daga shi an ce farakiba faj'ala yaghsilu ma ra'a min dhalika al-ihtilam sai ya rinka wanke wannan maniyin da ya gani daga tufarsa hatta asfara har sai da gari ya waye sosai ya sha har sai ya yadu ko ina fa qala lahu amr ibn al-as sai amr ibn al-as yace masa asbahta gari fa ya waye wato gashi ba ai sallah ba wa ma'ana fiya bu ko mura da kaya fa da thawbaka yughsal kale a wanke maka tufar naka baki daya ba kai ta wanke wajen wannan maniyin ba wato sannan kai kuma ka dauki tufa mu baka kai kuma aran riga ka sanya fa qala Umar ibn al-Khattab sai Umar ibn al-Khattab yace wa ajaban laka ya Amr ibn al-As abun mamaki gare ka ya Amr ibn al-As wato wannan kana bani mamaki la in kunta tajidu thiyaba idan kai kana da tufa sama da daya kana da tufafi da yawa afa kullun nasu yajidu thiyaba kowa ne yake da tufafi da yawa wallahi law fa'altuha lakanat sunna yace wallahi da nayi haka sai ya zamanto sunna domin yanda mutane tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku riko da sunnata da sunnan al-khulafa'ir rashidin to da yayi haka da sai a ce to kaga kenan kamata yayi idan lokacin sallah yayi tufar ka ba akwai najasa a jiki je ka nemo ta tufar ka sa ka kyale wannan daga baya ka wanke ta sai ya zamanto ita ce sunna kar ka bari lokaci ya kure amma sai ya tsaya bai karbi wannan ba ya wanke ta sar duk da lokacin zai kure tunda ba zai fita zai ba lokacin zai shiga cikin ya shiga cikin lokacin laruri amma ya saboda yana da halin larura saboda addinin nan addini ne na kowa da kowa ba na mala'u bane kawai a ciki akwai wanda za a samu ba su da shi ba su samu tufa guda biyu ba wato inda yayi wato yana kamar sai na Umar yana cewa idan da nayi haka wannan ta zaman to sunna wannan sai ya zaman to abu ne mai tsanani ga wanda yake ba su da tufafi bal aghsilu ma ra'ait wa amdah ma lam ara wa amdahu ma lam ara abinda zan yi shine na wanke abinda na gani wanda kuma ban gani bane yayyafa masa ruwa qala malik to sabo haka kuma imam haka kuma sayyidina umar yayi sannan wanda ya nuna wannan shi ma yana da karfafin yana kara karfafa asalin imam malik na cewa najasar da mutum bai gani ba a cikin tufarsa in dai akwai dalili wato karfa akan cewa najasar ta taba wajen to ya yayyafa ruwan amma wanda ya gani dole sai ya wanke ta qala malik imam malik yace fi rajulin wajada fi thawbihi athara ihtilamin mutumin da idan namiji ya ga alamar manini a jikin tufarsa wala yadri mata kan bai san yaushe ne ba kawai rigarsa sai ya ga alamar manini a jiki bai san kuma yaushe ne wannan abin ya zo ya faru ba wala yadhkuru shay'an ra'a fi manamihi ba kuma ya tuna cewa ya ga wani ba a cikin mafarki yayi mafarki yana fitar da manini qala liyabtasila min ahdathi nawmin namahu sai wanka ga lokacin baccin da yake shine mafi kusancin baccin da yake wato idan kamar da safe ne ko da rana to sai wanka akan cewar akan baccin daren da yake idan kuma yayi bacci bayan sallar asuba yaga abin da rana sai wanka akan cewa a baccin ranar sallar a baccin bayan sallar asuba ne wato ahdathi nawmin baccin da yake shine na karshe wanda yake domin ajalin wannan baccin domin iyakar wannan baccin ne ga iyakar wannan baccin ne zai yi wanka fa in kana salla ba'da zalika an-nawm sai duba wannan baccin da yayi na karshe idan yayi salla bayan wannan baccin fal yu'id ma kana salla ba'da zalika an-nawm to sai ya rama wannan sallar da yayi bayan wannan baccin idan alal misali da walhayatina kuma yayi bacci da daddare kuma yayi sallar asuba to sai wanka ya rama sallar asuba saboda ya ga mani ko bai tuna cewa yayi mafarki ba to sai ya dauka wannan mafarki yayi a cikin wannan baccin na dare da yayi wannan madhabar imam malik kenan wanda ya dauke ta daga yadda sayyidina umar yayi tunda gashi sayyidina umar yayi ihtilam din sai ya rama sallar daya kawai da ce zai rama sallolin da suka wuce ba ko tun lokacin da ya sanya wannan tufan nasa duk sallolin da yayi tun lokacin da ya sanya wannan tufan nasa sai ya rama su a'a sai ya duba bacci na karshe da yayi shine baccin daren wannan baccin yayi wanka ya rama wannan sallar da ta biyo bayan wannan baccin min ajli anna ar-rajul dalili na imam malik ga cewa to dalili shine illar wato dalilin sa anna ar-rajula rubama ihtalam mutum yakan yi mafarki ya mafarki wato ya ga kancewa kamar yana yin yana saduwa da iyali wala yara shay'a amma ba zai ga wani abu ba zai ga wani manini ba wayara wala yahtalim kuma yakan ga manini ba tare da yayi wani mafarki ba bai ga komai ba a cikin mafarkin amma ya tashi ya ga kancewar da manini a jikin sa fa idza wajada fi thawbihi ma'an fa alayhi al-ghusl dan haka idan ya ga ruwa idan ya ga manini a tufarsa to wajibi ne ya wanka wa dhalika anna umara adama kana salla li akhir nawmin namahu domin sayyidina umar da ya tashi ramawa sai ya rama sallar daga karshen bacci na daga bacci na karshe wanda yayi walam yu'id ma kana qablahu amma kafin wannan baccin na karshe da yayi bai rama wata salla ba kafin wannan lokaci wannan ko da a cikin wannan tufar ya riga yayi yanzu ka dauka cewa wannan kayan su ne a jikinsa tun jiya yayi baccin rana sannan yayi sallar azhar yayi sallar la'asar yayi sallar magriba yayi sallar isha sannan yayi baccin dare da wannan tufar sannan yayi sallar asuba to idan ya tashi ya ga alamar mani a jikin wannan tufar ya wanke ya rama sallar asuba kawai ba zai ce ai nayi sallar azhar da la'asar da magriba da isha bayan wani bacci da nayi bayan sallar kafin sallar azhar ba to ai ta yi hukan cewa tun a wannan lokacin ne sai da Umar shi bai yi haka ba zaka duba akhir nawmin namtaha baki na karshe wanda kai
باب غسل المرأة إذا رأت
سلمة. آه إنا جن سيم سيانا مجاو. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ya ce assalamu alaikum malam idan mutum ya manta cewar ya zubar da mazi amma shi yanzu ba mani ya fada ba ya zubar da mazi a tufafinsa sannan ya tuna bayan ya yi sallah to wai ya zai yi da sallarsa
eh ai shi ma abin dinsa kamar wanda ya zubar da mani kamar wanda yake ya fitar da mani ne sai dai shi mazi ba a yi masa wanka alwala zai yi ya kuma wanke inda ya taba a jikin tufarsa sai ya sake sai ya rama sallarsa idan mutum ya yi sallah da kari ko babba ko karami sallarsa ba ta yi ba dole sai ya sake sai ya yi tsarki sannan ya sake sallarsa
shi kuma game da malam ya ce idan ya ga wani abu na bid'a a masallaci haka mutum zai iya yanke sallarsa hujjar Abdullahi bin Umar ya ce to shi masallaci ya shiga da aka jafa ta can gurin karshe sai ya ji an ce warar rawale wai to ya sa takalminsa ya gaba ko kuma ya tsaya a karasa da shi
a tsaya a karasa da shi saboda me dan idan shi abin da ya iya fike nan shi limamin ko kuma jahili ne bai sani ba sai a koya masa amma ai idan sallar tasa za ta tasirantu ne shine irin wannan karatun in ya zamanto ya kiya koya ko kuma an koya masa ya kiya gyara to shine sallar sa za ta zai zamanto kan cewa sallar sa ba za ta inganta ba saboda ya tozo da karatun Fatiha
wannan kuma ya tambaya wai malam menene ingancin cewa wai ba a tada sallar iqama ba a yin ta sai an ga liman ya bayyana
babu dalili a saka abinda aka ce kamar yadda ya zo a hadisin Abi Qatada idza uqimatis sala fala taqumu hatta tarawni in aka yi iqama kada ku miƙe tsaye har sai kun ganni haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaga kenan wato ana yin iqamar ma kafin a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a gan shi ake fara iqama amma a ce wai ba za a yi iqama ba sai an gani man wannan ba daidai bane ba ku babu dalili a da ya nuna haka
wai wannan shi kuma masallacin aka tada iqama to sai da aka tada iqama watakila gidan liman kusa yake da masallaci sai ya gani mai ya shigo masallaci a guje yazo ya shiga kuma zai ja sallah wai ya tsaya ya bi shi sallah saboda ya ga abin a firgice da sauransu ko kuma dai
wannan limamin ya jahilci sunna ya jahilci hadisin abihura ya jahilci hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimatis salat fala ta'tuha wa antum tas'un wa atuha wa alaikum as-sakina in aka tsaye da in aka tada iqama kada ku zo kuna yin haki kuna gaggawa ku zo kuna cike da sakina nutsuwa wajen tafiya amma wannan ai ba shi da alaka da ingancin sallah ko rashin ingancin ta ya dai saba sunna sallar sa kuma ta yi sai kuma ya riko da sunna dangane gaba dan gaba
wannan yake tambayar malam wai shin da fitsari da mazi da mani duka suna daukan hukunci dai idan ya zama mutum bai yi tsarkin su ba aka tada sallah ko kuma dai akwai bambanci sai bayan ya yi dadda sallah ko kuma ana sallah ya tuna duka hukuncin su daya ne ko kowai
hukuncin su daban ne mani shi yana hukuncin sa wanka ake in ya fita da fitsari kuwa da mazi shi alwala ake yi saboda kaga suna da bambanci kenan wajen amma wajen kan cewar in mutum yayi sallar alhali yana cikin mantuwa da cewa akwai ɗaya daga cikin su tare da shi a sallar sa ba ta yi ba wannan duk hukuncin ɗaya ne gare su gabaki ɗaya sai ya koma ya kyautata tsarkin sa sannan ya zo ya sake wannan sallar
sai tambaya ta ƙarshe yake cewa wai malam tabarmar da mutum yake bacci da ita za a iya yin sallah a kai ko kuwa
eh ba abin da zai hana yin sallah a kai sai dai idan ya ga abin nan a najasa a kai to shine sai ya wanke najasar ko kuma ya dora wani abu wanda yake mai kauri wanda ba zai sa najasar ba za ta yi naso a kai ba kamar ya sa buzu sannan ya yi sallah a kai din na'am kira sallah na sai bayan fitowa alfijir
sai bayan fitowa alfijir hadisan da suka zo da na abi mahzura da suke cewa ya kasance al-adhanul awwal na sallah asuba yana cewa as-salatu khairun minan nawm abinda yake nufi da al-adhanul awwal al-adhan din da yake daga shi sai iqama dan iqama shi ma adhan ne kamar yadda aka ce baina kulli adhanaini as-sala saboda haka abinda ake nufi kenan haka malamai suka bayyana kamar yadda yake cikin bayanin a cikin sharhin sunan nasa'i na Sheikh bin Baz wanda yake yayi a cikin wani cassette na ji yana wannan bayani kuma wannan da shine riwayoyin za su tabbata in ka tattara riwayoyin hadisin abi mahzura ne yau shine yake as-salatu khairun minan nawm wannan shine abin da zai bayyana dan haka ba daidai bane a ce as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallan farko ake yi sannan a kiran sallah na biyu ba za a yi al-adhan as-salatu khairun minan nawm ba kamar dai yanda yake a mafi yawan masallatun musulmi ada haka ake al-adhan as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallah na biyu ake na bayan al-fajr wannan shine sahihi kuma da shine lajnar da'ima na malamin wato lajnar manyan malamai na Saudiya da haka suka yi fatawa suka yi wannan bayanin والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين